kuma Allah ubangiji ya kara mana albarka a rayuwar nan ya raba mu da duniyar nan lafiya a kodo yake kuma muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu waɗanda suke da buƙatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya kowa buƙatar su ta alkhairi waɗanda suke roƙon Allah ta'ala suke da buƙatu a gurin Allah subhanahu wataala dangane da ƴaƴansu ko mazajensu ko matayensu Allah ubangiji ya biya kowa buƙatar su Allah ya buɗe mana dukkanin alkhairai ya kawar mana da dukkanin sharri to yau za mu tashi sabuwar sura suratul duha kamar yadda dukkan mu mun sani idan mun zo karanta shiga sabuwar sura mukan ɗauki tafsirin ibnu ashur at-tahrir wa at-tanwir sai mu ji wani abu da ya shafi ita wannan surar wato wasu bayanai masu muhimmanci wanda suka shafi wannan surar wannan tsarin wasu daga cikin malamai daga baya sun ɗauki irin wannan tsarin na idan an zo sura za a faɗa maka sunanta da lokacin da aka saukar da ita da ita ce sura ta nawa a sauka da jigonta da sauransu to amma dai shi na ibnu ashur ɗin shi muke bi tun tale-tale kuma insha Allah a kan shi za mu riƙa tafiya in Allah ya yarda idan aka ɗauki tafsiri na Profesa Sani Umar Rijal Lemo za ka ga shi ma yana da tsari irin wannan amma dai mu mun fi tun kafin fitowar wancan tafsirin mu muke bin Ibnu Ashur don haka har yanzu dai Ibnu Ashur ɗin za mu riƙa malam Ibnu Ashur ya ce bismillahir rahmanir rahim suratul duha suratu ad-duha ko wato wannan surar an kira ta da suratu ad-dukhan saboda an kira ta da suratu ad-dukhan hamim ad-dukhan Imam al-Tirmidhi ya rawaito hadisi da isnadi da'ifi har riwayoyi guda biyu yake da su Imam al-Tirmidhi wanda yake karfafar wannan akwai riwaya ta farko wanda ita ce ta fi yawa kuma ita aka fi sani wasu sun fi ma aiki da ita daga Abi Huraira Allah ya kare da gare shi wannan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a hamim ad-dukhan fi laylatin aw fi laylatil jumu'ah wanda duk ya karanta hamim ad-dukhan wato wannan suratul duhan din a kowane dare ko kuma a daren juma'a to za a waye gari mala'iku dubu suna neman masa gafara a gurin Allah subhanahu wataala shi ibnu ashur dalilin da yasa ya kawo hadisin dan sunan hamim ad-dukhan kawai shi ne ya kawo ba wai yana mana tallafalalar bane domin shi ma ibnu ashur ya yadda cewa wannan hadisin bai da inganci mun gane wannan hadisin bai da inganci wasu ma daga cikin malamai kamar Ibn al-Jawzi sun matsa ƙwarai da gaske akan wannan hadisin sun saka shi a cikin mawdu'at wato hadisi na ƙarya ya wannan suna ganin hadisin ƙarya ne ba daga maki alayhi salatu wassalam yake ba kuma akan wannan Sheikhul Albani ya tafi rahimahullah cewa wannan hadisin cewa wanda duk ya karanta suratul duhan da daddare wajen juma'a za a waye gari mala'iku dubu suna neman masa gafara a gurin Allah ta'ala shi ma imamul albani ya tafi akan cewa hadisi ne mawdu'i amma dai wasu daga cikin malamai sun tsananta matuƙa suka ce bai kai mawdu'i ba dai amma dai bai da inganci mun fahimta to dalilin kawo shi da ibnu ashur ya nan gurin shine kokarin tabbatar da sunan ita sura da hamim ad-dukhan to sannan idan aka ce kawai za a kira suratul dukhan da hamim to zaka ga ai ba ita kadai ce ta fara da wannan lafazin ba hamim hamim din hamaye suna da yawa shi yasa ake hada ta kamar hamim fusilat marhamim sai a har hada su don a ware kowace daga yar uwarta kuma mai al'itiqan shi ma bai sa wannan suratul dukhan a cikin surorin da suke da sunaye sama da daya ba kun san akwai surorin da suke da sunaye sama da daya kaga yanzu in aka ce suratu bani isra'il kaga wani ba lalle bane ya santa ko yawwa amma in aka ce suratul isra kowa kuma ya san wani akwai surorin da suke da sunaye sun fi daya wasu suna da sunaye uku wasu suna da sunaye biyu wasu suna da sunaye da yawa to da haka ita dai suratul dukhan yana tana cikin sura wadda take da sura suna guda daya don haka dai a cikin littattafan a cikin alqur'ani da kuma littattafan sunna waɗanda suka inganta ana kiranta da suratul ad-dukhan dalilin da yasa aka kira wata da wannan sunan shine Allah ta'ala a cikin ayoyi daga cikin ayoyin da suke cikin wannan ayar da Allah ta'ala ya saukar an ambaci ad-dukhan din a cikin ta mun fahimci wannan don haka dai kamar kace sura ce wadda idan mun zo zamu ji akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mushrikai suka fasata shi har sai da yi musu addu'a akan Allah ta'ala ya jarrabe su da yunwa irin yadda ya jarrabi mutanen Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam to ta kai an jarrabe su da yunwa sai da mutum idan yana zaune sai ya rika ganin kamar hayaki ne yake tashi saboda tsabar yunwa kuma kun san har yanzu ba haka abin ne umarin ta ko yawa to sannan kuma kun san akwai magana ad-dukhan hayaki da zai zo ƙarshen duniya har ila yau duka wannan idan mun je zamu tattauna shi sura ce da aka saukar da ita a Makka a gurin mafi yawa da ko ku ce jamhurin malamai sun ce sura ce ita ma makkiya kamar ma kana iya cewa babu wani wanda ya saba ba wanda ya saba kan cewa wannan surar a Makka aka saukar da ita da aka kun ga jiya ma malam ya gaya mana jikon surori 'yan Makka magana ce akan alqur'ani da kuma tauhidi da kadaita Allah ta'ala in kun tuna abinda malam ya faɗa mana jiya lokacin da muka gama karatu yana cewa duk hamim hamim yace an saukar da su ne saboda a ƙara magana akan alqur'ani da kuma maganar tauhidi da kadaita Allah ubangiji wato dai sura ce da take magana akan aqida to amma da kashaf da az-zamakhshari rahimahullah shi yana ganin eh sura ce yar Makka amma dai banda fadin Allah ta'ala inna kashiful azabi qalila innakum a'idu shi yana ganin wannan ba a Makka aka saukar da ita ba sai dai a Madina to amma dai ba wanda ya goyi bayan sa akan wannan magana kuma banda shi banda al-Qurazi da wani babban malami da ake kira shi al-Khawashi babu wani wanda ya yi magana kusan irin wannan a cikin malam dukansu jamhurin su sun tafi akan cewa gaba ɗayan surar su kutum da gudanta an saukar da ita ne a Makka to sannan wannan ita ce sura ta 63 a sauka a wato a jerin saukar surorin alqur'ani ita ce sura ta 63 a saukarwa hakanan Jabir ibn Zayd ya faɗa yace nazalat ba'da suratul zukhruf qabla suratul jasiya fi makani ha haza wato da aka saukar da suratul zukhruf wanda muka gama jiya kafin a saukar da surar da zamu je nan gaba in mun gama dukhan sai aka saukar da suratul ad-dukhan saboda haka ita ce aya ta sura ta 63 a sauka adadin ayoyinta 56 ne a gurin mutanen Madina da Makka da Sham amma mutanen Basra suna ganin adadin ayoyinta guda 57 ne, mutanen Kufa suna ganin ayoyinta adadin su 59 ne. To wannan ba yana nuna cewa wai an shafe wata bane ko an cire ta daga cikin Alkur'ani ko na makamancin wannan, a'a, wasu ayoyin akan hada su da wasu, sannan wata ayar kuma akan raba ta gida biyu. Duk ayar da aka raba ta gida biyu kaga ta zama aya biyu kenan, kuma aya ɗayan aka hade ta da wata ayar kaga sun zama aya ɗaya. To shine ba wai wata ayar ake cirewa saboda bata dace da sallan wasu ba, a cire ta a cillar da ita ko a jefar da ita, a'a, kawai wannan shine dalilin da yasa sai kaga wasu suna ganin cewa 50 ce da 6, wasu 57, wasu kuma suce har 50 ce ma da 9, wannan shine. Amma dai ayoyin yadda suke haka suke, sai dai inda ake ɗiga ayar a nan ne kawai aka samu bambanci. Wani ya ɗiga sau 70-56, wani ya ɗiga 57, wani kuma ya kai har 59. Mun gane wannan? Sannan manufar ayar ta yi tana kamanceceniya da suratul Zukhruf wajen magana akan Alkur'ani da kimarsa da darajarsa, da kuma a wannan surar za mu jima lokacin da aka fara saukar da Alkur'ani ɗin don a tunatarwa da mutane cewa shi wannan Alkur'anin daga wajen Allah yake, kuma shi Alkur'anin nan dalili ne da yake nuna manzancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, domin a kubutar da shi daga waɗanda wato babu ruwansu da shi, a janyo hankalin mutane zuwa ga Alkur'ani. Akwai waɗanda babu ruwansu da Alkur'ani kwata-kwata, ba sa karanta shi, ba sa saurarensa, ballantana a yi maganar tadabburi. To yanzu Allah ta'ala cikin wannan ayar zai ta mana magana akan Alkur'ani don ya janyo hankalinmu mu dawo mu rika tadabburin Alkur'ani, wanda wasu suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili da musulmai da shi, wasu suna yi wa addinin musulunci da musulmai da Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili da shagube dangane da tadabburin Alkur'ani din. Amma kuma duk da haka Allah ta'ala ya saukar da shi ne don a yi tadabburin, kuma da yawa daga cikinmu ba mu san mu zauna mu yi tadabburin, amma dai Allah zai sanar da mu cewa a wannan surar lallai tadabburin yana da muhimmanci. Mutum ya rika zama yana tintintini akan ayoyin Alkur'ani, ba lallai ba ne sai in ka kama karatun Alkur'ani sai ka sauke, ba lallai ba ne, ba dole ba ne. Ka yi tadabburin aya ɗaya, biyu, uku, huɗu ya fi alheri sama da a ce ka sauke Alkur'ani. Rige-rigen sauke Alkur'ani da muke yi ba tare da mun fahimce shi ba, gaskiyar magana ba yi da wani amfani. Mun gane? Gwara ka amfana da aya ɗaya da ka karanta izu guda ba tare da ka sa abin da ka karanta ba. So dole ne mu koya wa kanmu a tadabbur ɗin. Yanzu malamai sun fara rubutu tuni akan fannin tadabbur, yadda ake tadabbur, yadda ake tintintini, yadda za ka ɗauki aya ɗaya kai ta karanta ta, kana ta tunani a kanta, a hanya ce da take ƙara wa mutum ilimi da faɗin ilimi, hanya ce da take ƙara matsar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dai da yawa kuma ba sa yi, shi yasa yake afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Me yasa ba sa tadabburin alqurani ko dai an rufe zukatansu ne da makulli? Kaga duk wanda ba rufe zuciyarsa da makulli ba ya kamata ya tadabburin. Kuma Allah ubangiji ya faɗa mana cewa ma bai ma saukar da alquranin ba sai dan liyadabbaru ayati, don ayi tadabburin ayoyinsa. To su Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato sun yi ta izgili, sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili, sai baki alaihi salatu wassalam ya musu addu'a, sai aka jarrabe su da yunwa, kuma sai gashi sun dawo gurin su, gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna roƙon sai da Allah ya roki Allah ta'ala ya dauke musu wannan yunwa, kamar da yadda Banu Isra'ila muka ji suna ta yi da Fir'auna da Annabi Musa alaihi salatu wassalam. To wannan ayar ta surar ta zo din ta farkar da basirar mu, ta ba mu adilla, wato dalilai hissiyai waɗanda suke nuna mana tabbas wannan alƙur'anin daga Allah ta'ala yake, domin mu sani cewa anna ijabatullah du'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala annahu arsalahu liyuballiga anhu muradahu. Allah ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan ya isar da abin da Allah yake so zuwa gare mu. To kaga ashe amsawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama dole akan matakar dai mun yi imani da manzon Allah din a matsayin sa na manzo da Allah ta'ala ya aika. To sannan wannan surar za ta yi gargadi da azaba wadda za ta iya afkawa dukkanin wanda wato ya bijire wa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin za mu ji irin karfafar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu, da kuma irin taimakon da zai masa musamman ga waɗanda ake ce musu annabi ya ce amma kuma suna bijirewa suna yin abin da suka ga dama. To sannan a cikin surar nan Allah ta'ala ya ba mu misalai, wasu misalan alalabe ya ba mu su dalla dalla, wasu kuma misalan ya ba mu su a dunkule. Misali za mu ji misalai da Allah Ubangiji ya bayar dangane da Fir'auna da Annabi Musa alayhi salatu wassalam, da waɗanda suka yi imani da Annabi Musa, da irin wato turjiya da balahirar da aka yi tsakanin Fir'auna da waɗanda suka yi imani da Annabi Musa alayhi salatu wassalam, da shi kansa Annabi Musa din alayhi salatu wassalam. To sannan kuma za a ba mu wannan sura za ta yi mana magana akan wasu mutane, kaumu Tubba. Tubba wani sarki ne a Yaman, idan muka zo za mu tattauna shi, amma an ba mu labari a kansa a cikin wannan suratul Dukhan. Amma a dunkule Allah ta'ala ya ba mu labarin shi wannan sarki Tubba. Sarki ne, mutumin kirki, sarki ne wanda ya imani kuma yake da'awa. Mun gane ai, za ku ga da yawa an ba mu labarin sarakuna za ga rikici ake da su akan addini, amma shi Tubba shi kuma shi yake kiran mutane masu zo su shiga addini. Sai aka ba mu labarin sa a dunkule, in muka zo za mu ji abinda malaman tafsiri suka faɗa. Don haka da sauran ƴan ƙissoshi da Allah ta'ala ya bayar a cikin wannan sura, duk dai don ya janyo hankalinmu mu fahimci addinin, mu gane cewa riko da addinin nan abu ne mai wahalar gaske, kuma duk wanda ya ce zai riko da shi dole sai ya yi haƙuri, sai ya yi jure, kuma wasu lokutan ma sai ya kawar da kai akan wasu abubuwa. To sannan akwai waɗanda suke inkarin cewa ba za a tashe su ba idan sun mutu. Akwai waɗanda suke ganin inkarul ba'as wa ihalatihi min akbar al-asbab allati agarratkum ala ihmal at-tadabbur fi muradillahi ta'ala. Akwai waɗanda suna ganin su fa sun mutu ba za a tashe su ba. To wannan tunanin, mummunan tunani na cewa in ya mutu ba za a tashe shi ba, shi ne dalilin da yasa suka tarkata Al-Qur'ani gaba ɗaya, suka watsar ba ruwansu da shi, ba sa sauraronsa, balantana su yi tadabburinsa, ba sa ƙoƙarin fahimtarsa. To Allah ta'ala zai musu raddi mai ƙarfi a cikin wannan surar. Sannan ana ta tafiya ana ta bada, za mu ji yadda wato Allah ta'ala ya yi wa surar dajiya da falalar wani dare wanda a cikinsa ne aka saukar da Al-Qur'ani, shi kan wannan da shi ma aka fara. Mun gane an fara saukar da shi ne a cikin Lailatul Qadr ko? Sannan kuma ana tafiya ana tsattsarmawa a cikin ayoyin, ana ƙara jan hankali da tuna musu cewa Allah abin bauta ƙwaya ɗaya ne, kuma babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi. Kuma Allah yana ta zai ta gaya mana cewa shi yake taimakawa waɗanda suke imani da manzansa. Sannan ayar za ta yi ta tuna mana cewa lallai bayan mun mutu za a tayar da mu, bayan mun mutu za a tayar da mu, don da dama can babu mu aka samar da mu. To bayan mun zo mun rayu mun mutu kuma Allah ta'ala zai sake tayar da mu. To sannan daga ƙarshe ayar Allah ta'ala zai rufe ta da ƙarfafar zuciyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, bintizarin nasab wantizarin kafirina alƙahar. Allah ta'ala zai ta ƙarfafar Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya yi haƙuri ya jira nasara tana zuwa. Sannan Allah zai gaya masa cewa ya yi haƙuri shi zai gama da waɗannan kafira, zai tirsasa su da ƙarfin tsiya ko suna so ko ba sa so. Kuma haka kowa ya kamata ya gane cewa ba zai yi ka fara abu rana ɗaya ka samu nasara. Duk wanda ka gan shi yana jin daɗi, yana walwalawa, to in bai sha dare ba ya sha rana, yawa ba wai rana ɗaya ba kawai ya zama abin da ya zama. dole ya sha wahala kuma sai da ya hakuri sai da ya juriya in kudi ka ga mutun da shi sai da ya sha wahala kafin ya samu in ilimi ka ga mutun yana da shi sai da ya sha wahala kafin ya samu in wata alfarma ce ka ga mutun yana da ita ba kawai haka ya je gidansa ya bude randa ya sha ba sai da ya sha bakar wahala saboda ka dauka cewa yau za ka fara kuma yau za a saka ko yau za ka samu abin da kake so ba zai yi ba dole haka za ka yi ta fadi kana ta faduwa kana ta tashi har zuwa lokacin da Allah Ubangiji zai sa kai nasara ko asarka mun gane ko watakila idan mun zo kan irin wannan zamu sake tunawa kanmu wata kaida da malamai suke cewa akwai abin da ake kira shi da 10 years of silence zaka shekara 10 kana yin wani abu ba wanda ya san kana yi amma daga wannan shekara 10 to daga nan ne kuma za a fara samun labarin ka to daga nan kuma shikenan ka wuce kenan ko kudi ne kake nema dama kada ka dauka ma za a san ka ma wai kana da kudi ka ba kanka kamar shekara 10 kawai ka mai da hankali ke ta neman kudi shekara 10 kai shiru ba wanda ya san ka zuwa shekara 10 to in ka fito sai da Allah mun gane yawa wani yana cewa su fararen mutane turawa kenan wato ba kudi bane a gaban su su power ce a gaban su inda ya fi controlling duniya shine ya fi damun su amma sai ce mu kuma bakaken mutane mu kuma kawai kudi ne a gaban mu kudi kawai sai ce yanzu idan Bature yana da dala miliyan 1 sai ka ganshi da riga kwaya 1 ka ganshi da wando kwaya 1 in yi gida ma sai ganshi yana yawo daga jeran wani ba ruwan sa ya shiga wata tsohon mota da sauransu yace amma bakin mutum in ya samu naira miliyan 1 to ji yake kamar daidai yake da dangote haka zai tabata ka har sai sun gare haka wannan dabi'ar mutum mun gane amma shi Bature shi ba kudin mu ne fi damun sa ya za yi controlling din ku shine kawai a gaban sa to duk wanda ka ganshi da kudin nan kudi sosai to ya sha wahala kafin ya samu wannan kudin don haka in ma taimako kake so ya maka to ka rika tuna cewa ya sha wahala fa kafin ya samu kudin nan ba wai zuwa ya je kwaso a wani guri ba ya zo yake jin daɗi mun fahimta da haka shi ma ya kamata ka dan tausaya masa haka idan kaga mutum da ilimi ko ka ganshi da wata alfarma to sai dai an sha wahala don haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yake faɗa mana wato Allah ta'ala yake karfafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hakuri bintizarin nasr wa intizarin kafirin qahra to wannan shine abinda wato Ibn Ashir ya rubuta dangane da kamar shimfiɗa da yawa wannan sura muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu a karatun da za mu yi na wannan sura Ubangiji ya ɗora mu akan abin da yake daidai Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da za mu faɗa da wanda za mu ji Ubangiji Allah ya ba mu ikon aikata abin da zai aikata a gurinmu kuma Allah ta'ala ya tsarkake niyoyinmu ya sa don Allah za mu yi kuma Allah Ubangiji ya fahimtar da mu komai a cikin wannan sura na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم
Na'am bismillah Allah ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim mun ta tattaunawa kuma akan bismillah ko bismillah aya ce a cikin wata sura cikin surorin alqur'ani ita ce suratul naml ko amma kuma ba aya bace a cikin sauran surorin alqur'ani sai dai kawai wata aya ce da Allah ta'ala ya saukar da ita don ta zama da ita ake bude kowace sura da aka kowace sura an bude ta da bismillahir rahmanir rahim banda sura kwaya daya ita ce suratul tauba ko suratul bara'a mun gane to ita bismillahir rahmanir rahim tunda mun sha tattaunawa za mu ganta jarin ne wa majalula cikin ta bismillahir rahmanir rahim daga duk kasara ce da ita to suna cewa jarum wa majrur dai inda aka samu jarum wa majrur dole a samu ta'alluq to abinda aka rataye wannan jarum wa majrur to ita bismillah jarum wa majrur ce mu'allaq dinta mahzuf ne ba fade mu'allaq din ba sai dai ana kaddara shi ya zama fi'ili ne munasab ko muta'akhir mun gane kamar ka ce bismillah aqra'u bismillah aktubu bismillah akulu bismillah ajlisu mun gane wannan wato ba za ka kaddara aikin kafin bismillah ba ba za ka ce da ina fara karatu da sunan Allah mun gane sai ka ce da sunan Allah nake fara karatu wannan shine bambanci duk wannan zancen da namu don idan ka ce da sunan Allah kake fara karatu kaga da sunan wa ka fara da sunan Allah amma kace ina fara karatu da sunan Allah tabar da sunan Allah ka fara ba da ina fara karatu ka fara kun gane to shi ka muta'alliq din yake zama mahzuf ne amma kuma ana kaddara shi ne dace da abin da ake yi in abinci zaka ci kace bismillah kana nufin kace cin abinci in zama zaka yi bismillah kace zama mun fahimci wannan wannan shine yafi zama daidai amma in ka ce ma ina fara karatu da sunan Allah din yayi ba wani abu ne ba amma dai zai fi zuwa da yadda ma'anar take ka ce da sunan Allah nake fara karatu mun gane tunda sunan Allah sannan in mun kalli bismillah za mu ga wato mufrad ne mudhaf abinda ya kamata ka ce da dukkanin sunan Allah nake fara karatu ba wai sunan Allah kwaya ɗaya ba dan duk lokacin da ka'ida ce in aka samu mufradi kuma aka raba shi to yana fa'idantar da umumi al mufrad al mudhaf yufidu al umum yanzu misali wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'matallahi ai kwaya ɗaya ce amma kuma tunda mufrad ne mudhafun ila Allah sai zama dukkanin ni'imomi ake nufi ba wai ni'imar kwaya ɗaya ba to da dukkanin sunan Allah gaba ɗayan su wanda ka sani da wanda baka sani ba da su din muke fara wannan karatu bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin abin da za a fara shi a maida hankali a kansa to dole ne a fara shi da bismillah amma dukkanin abin da aka za a maida hankali cikin sa ba a fara shi da bismillah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa aqsau wato yana da tsankakkiyar albarka wannan abu zai zama yana da tsankakkiyar albarka da aka kome zaka fara ka fara shi da bismillah bismillah zaka ci abinci bismillah zaka sa tufafi bismillah 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 akwai riwaya da ta zo a riwayar Abu Dawud cewa ko da zaka shiga bayan gida ne ma sai ka ce bismillah a'udhu billahi min al-khubus wal khaba'is mun fahimta to sannan bismillah nan tana zama wajibi a wasu gurare misali wurin yanka in ka yanka abu ba da bismillah ba wannan abin da aka sunan sa mushi amma kowa ya tashi yanka ko mace ko namiji inda ya ce bismillah to shi kenan sai a ci amma idan ya yanka shi ba da bismillah ba to ba za a ci ba in mutum ya yanka bai ce bismillah ba kuma bai gaya mutane cewa bai ce bismillah ba mutane sun ce alhamdulillah shi kuma zai faɗi zai bayani dan ya ce yadda mutane mushi mun gane ko don haka dole ce bismillah idan an zo yanka dole ce lafazin bismillah kadai ba sai ka ce arrahmanir rahim mun gane sannan idan an zo alwalama wasu cikin malamai duba da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama la wudu liman lam yazkur ismallah alai babu alwala ga wanda bai ce bismillah ba suna ganin duk wanda ya alwala bai ce bismillah ba to wannan alwala babu ita da mu a ka'ida idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abu ko da gashi muna gani to mu a gurin mu babu shi mun fahimci wannan to annabi ko yace babu alwala ga wanda bai ce bismillah mun gane ko a ban daki ne idan ya zama na akwai ban daki akwai wurin wanka akwai wurin bayan gida zaka samu ko da a ban daki mutun zai yi alwala malamai suka ce ko a zuciyarsa ce dole sai ya ce bismillah mun gane ballantana ma idan a gurin wanka ne wannan kana iya cewa bismillah ka baka da matsala insha Allah mun fahimta to bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya ce hamim hamim wannan hurufin muqatta'a ne ko abinda ake cewa shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kadai shi ya san me yake nufi da irin waɗannan harafa kuma wannan ya dace da fadin Allah ta'ala da yace wala taqfu ma laysa laka bihi il إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فركف فدا من باك ده إلمي للي ده جي ده غني ده زوتي يرن تامو دكا لا أتنبيه مرانا الكيابة ناك بك سمي الله تعالى يكي نفي ده حامين با كرك أولا وكان كدولة سيكا تشي كاسامو كابتو ده أبن الله وينجي جيكي duk wani wanda zai ce da kai ga abin da Allah ta'ala yake nufi da hamim alif lam ra alif lam mim alif lam mim sa ayin sin qaf kaf ha ya ayin sa bo duk wanda ya gaya ma zaka samu daga cikin kansa kawai yake daukowa yana gaya ma amma ba Allah bane ya fada kuma ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bane ya fada mun fahimci wannan to kaga shi kuma wa ya gaya masa a wanda ya gaya masa mun gane kawai abin da muka sani shine a waɗannan harfa ne na larabci kuma dama Allah ta'ala ya faɗa mana nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munziri bi lisanin arabiyyin mubin wanda ya saukar da alqur'anin nan shine ar-ruhul amin shine malaika jibril ya saukar da shi akan zuciyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan ya zama cikin masu gargadi kuma ya saukar da shi ne da harshe na larabci bayyananne to a harshen larabci bayyananne in ka ce ha'un yana da ma'ana bai da ma'ana in ka ce alifun ba'un bai da ma'ana ko yana da ma'ana bai da ma'ana in ka ce alif bai da ma'ana lam bai da ma'ana ra bai da ma'ana haka ne to kaga kenan ba shi da ma'ana to yanzu sai ya rage mana wani zai ce to kenan yanzu a cikin alqur'ani akwai abin da bai da ma'ana mun gane sai a ce a ba ma'ana bace bai ba wai bai da ma'ana bane e ba shi da ma'ana amma kuma yana da amfani zuwa sa cikin alqur'ani domin kalubale ne Allah ta'ala yake yi wa dukkan duniya tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har a nada kasa kuma kalubalen nan yana nan duk wanda yake jin zai iya ga fili ga duniya cewa da wannan alqur'anin da aka saukar da shi da harfan nan aka saukar da shi na larabci don haka kai ma in ka isa ka zo da wani littafi da harfan larabci wanda yayi kama da wannan alqur'ani Allah ya ce a kawo surori guda goma an kasa yace a kawo sura daya aka kasa yace a kawo aya daya ma aka kasa daga karshe ma Allah ubangiji yace la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum ba'dhan zahira aya dai tak ba za iya ba Allah yace da na farko da na karshe da mutane da aljanu duka ko da duk za a tara kowa mai fasaha ne a tattare kawai dan a zo da kwatan kwatan alqurani ba za a iya zuwa shi kuma har yanzu kofar abu da take duk wanda yake jin zai iya zuwa da kamar alqurani har yanzu ana jiran sai zo da shi mun fahimta to kaga kenan wannan shine muradin shi sai shi yasa Shekul Islam Ibn Taymiyya yake cewa idan mun lura zamu ga duk lokacin da Allah ta'ala ya bude wata sura da irin waɗannan harufan zaka ga yana ambaton littafi ko alqur'ani a gaba alif lam mim zai ce da kai zalikal kitabu la rayba fi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq duk inda ka bi inda da huruful muqatta aka bude wata sura zaga ambaton littafin ake ana ambaton alqur'ani kamar nan da malai karanta mu hamim wal kitabil mubin mun gane Shekul Islam yace wannan ita ce magana wanda tafi dacewa da wannan harfan aka saukar da wannan alqur'ani duk wanda yake jin zai iya yi in banda sura daya ita ce nun ita kuma sai Allah ta'ala ya faɗa abin da ake yin rubutun littafi da shi yace wal qalami wa ma yasturu ko to hamim Allah ta'ala yace wal kitabil mubin ina rantsuwa da littafi bayyananne dan da yawa cikin malamai suka ce wannan wawu din wawul qasam ce ina rantsuwa da littafi wanda yake bayyananne to wanne ne littafin kuma me yasa aka ce alkitabul mubin dan da Allah ubangiji ya ga na ma zai ce hamim wa kitabul mubin ko kuma sai ce wal kitabul mubin to wannan alif da lam din ita ake kira da ma'rifa ko to wannan ita ake kira da at-ta'riful ahdi dama an san ka san littafin da in Allah ya ce littafi ka san wanda yake to shi yasa yace maka ina rantsuwa da littafin nan bayyananne shine me alqur'ani mun fahimci wannan Allah ubangiji yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama komai Allah ubangiji ya ga dama yana iya rantsuwa da shi ya rantse da lokacin walaha wadduha ya rantse da ash-shamsi wadduha ya rantse da al-qamari idza talaha ya rantse da dare wallayli idza yagsha haka ne ya rantse da abubuwa da yawa to shi Allah ubangiji yana da ikon da zai yi rantsuwa da kowa amma ni mu kuma aka ce da mu duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru da bakin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantse ba da Allah ba faqad ashraka to yayi shirka baraka Allah ta'ala ya kiyaye mu da shirka sannan ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna mu muka saukar da shi fi lailatin mubaraka mu muka saukar da shi shiwa a wancan littafin da aka yi rantsuwa da shi shine alqur'ani fi lailatin mubaraka wato mu muka saukar da shi alqur'ani yanzu lokacin da ake saukar da alqur'anin kun ga alqur'anin ma bai gama cika ba mun fahimci wannan amma dai haka ake saukar da shi aya daya aya biyu wasu lokuta aya uku wasu lokuta haka ake ta saukarwa mun fahimta to duk lokacin ma da ake saukar da shi dai duk abin da aka saukar din sunan sa alqur'ani har zuwa lokacin da za a gama aka gama saukar da shi ya cika cikakken alqur'ani don haka lokacin da ake saukar da shi malamai suna cewa fa hiya mazmuna ilayhi inzimamal juz'i lil kulli ha kamar dama dunkulallen abu ne amma ana saukar da shi daya bayan daya duk wanda aka saukar yana toshe wata kafa yana occupying one space a cikin alqur'ani din wanda dama gurin sa ne har zuwa lokacin da za a gama saukar da alqur'anin gaba daya sai ya zama an saukar da shi gaba daya kenan to amma lokacin ma da ake saukar da shi din duk da cewa ba a gama saukarwa ba amma dai har yanzu dai shi din ne dai alqur'ani mun fahimci wannan ko don haka kun ga alqur'ani ba lokaci daya aka saukar da shi ba ana saukar da shi ne faraqnahu litaqra'uhu 'ala an-nasi 'ala muksin anzalnahu tanzila Allah yana saukar da shi ne daidai buƙatar al'umma ya saukar da shi dan wani abu ya taso sai a saukar da shi amma dama can Allah ta'ala ya gama tsara shi mun fahimta ya tsara shi amma saukar da shi akan kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai nuna maka wato Allah ta'ala ba abun wasa bane mun fahimta ya saukar da alqur'anin nan dama tintin kawai idan matsalar ta faru kawai sai a dauko sai a bashi mun gane yanzu kun ga kamar matsalar ta zihari kada sami Allahu qaulan lati yujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah mun fahimci wannan dama tintin Allah ta'ala ya rubuta wannan saboda ya san abin zai faru dama ya san dama za ta zo ta yi wannan tun kafin a halarci duniya ya san rana kaza ga watan kaza za ta zo ta kawo kukan mijinta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi kuma ya san cewa akwai dama hukunci da ya tsara na yadda za a saukar da shi a yi bayani a kansa shi ya sa ga wasu suna cewa ai an saukar da alqur'ani ne sauka wajen guda an saukar da shi daga lauhul mahfuz an saukar da shi a baitul ma'mur daga baitul ma'mur an saukar da shi aka saukar da shi a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ake saukar da shi alaƙadar al-hajj mun gane wannan zai nuna maka Allah ta'ala ya san komai kuma komai ya tsara shi kuma duk abin da Allah ya tsara haka zai tafi ba wanda ya isa ya ce ba haka ta mun gane mu ba kawai bi ne namu kawai bi ne namu dan haka idan kace ai kai da Allah ya sa kai dan aljanna ne da ka zama mutumin kirki da haka bare ka je kai ta yin iskanci da sharholiya to ka yadda cewa kai dan wuta ne ko aka ga kokari ya kamata kai ka bar wannan sharholiyar ka dawo tsagin mutanen kirki mun gane wannan ne Allah ta'ala ya ce inna anzalallahu fi lailatin mubaraka anan gurin ya ce lailatin ita kuma ba a yi mata ma'arifa ba sai aka bata munakkira babu alif da lam da in ya gana ma ya ce inna anzalallahu fi lailatil mubarak amma sai ya ce fi lailatin mubaraka to ita ma da ba a sa mata alif da lam din ba malamai suka ce Allah yayi haka ne dan ya nuna maka girman dara yana da girma matukar gaske shi yasa ma ba a masa ma'arifa ba musamman kuma gashi Allah ya siffata shi da cewa dare ne mai albarka lailatin mubaraka wato dare ne mai albarkar gaske don me don a sa maka jin shauki a ranka cewa kana so ka ji wannan ko wani dare ne wani dare ne wanda Allah ta'ala ya ce ya saukar da alqur'ani ibtida'an a cikin sa kuma har gashi ya ce ma daren yana da albarka matukar gaske to a wannan dare da Allah ubangiji ya siffata cewa mai albarka ne a wannan dare ne aka fara saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kogon hira annabi sallallahu alaihi wasallam yana kogo akan wani dutse da ake kira sahira a cikin watan ramadan na shekarar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wato maikali alaihi salatu wassalam da Allah ya kintsa shi dama ya kintsa shi domin zai bashi sako mun fahimta tun dadewa tun yana yaro dama mala'ika jibril ya zo ya tsaga kirjinsa ya cire raban shedani daga cikinsa ya wanke zuciyarsa ya mayar ya dinke kamar ba a taba yin komai ba mun fahimta to shi yasa abinda ake yayi a zamanin Maki alayhi salatu wassalamu shine waƙoƙi don nuna fasaha to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shiga cikin irin wannan yayin ba ruwansa shi yasa ko wanda yake kula da shi Abdul Muttalib Abu Talib bai maida hankali ba Allah bai kaddara masa ya maida hankali wajen koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam karatu da rubutu ba dan ya shiga cikin abin da ake yayi a wannan zamanin na waƙoƙi sai zama da shi bai iya karatu ba kuma bai iya rubutu ba abin da yake gabansa kawai shine me zai samu wanda zai rufa wa kansa asiri yana yi musu kiwo suna tsaya dan samun yan silallansa kawai abin da yake gabansa kenan amma ba ruwansa da bautar gumaka ba ruwansa da bautar gumaka sannan duk wani abu da yake shashanci ne babu ruwan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa yana da gaskiya yana da amana yana da juriya to da lokaci ya kurato Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai turo shi a matsayin annabi sai Allah ya sa masa san ya rika kauracewa cikin mutane dan haka sai kawai ya dauki kayan abinci da ruwa sai kawai ya je ya hawo wani dutse da ake ce da shi Hira kuma akwai kogo a wannan dutse kuma dutse ne mai wahalar hawa domin a sake tarbiyyantar gangan jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika motsa jiki domin hawa wannan gurin da sakowa ba karamin aiki bane ba to Allah ta'ala duk ya tsara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan saboda a gina gangan jikinsa kamar yadda aka gina kwakwalwarsa don ya san zai saukar masa da wata magana mai lauyin gaske mun fahimci wannan sanulqi alayka qawlan thaqilan Allah ta'ala ce zamu jefa maka wata magana mai lauyin gaske shine alqur'ani mun gane wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tada kai da cinyar nana Aisha aka saukar masa da alqur'ani tace sai ta ji cinyar ta kamar za ta kare saboda nauyin abin da ake saukarwa nan sai yasa an kaga mahaddacin alqur'ani ya kamata ka girmama shi yana dauke da magana ne mai nauyin gaske ya haddace din wannan haddacewar kadai ta cancanta a girmama shi duk abin da za a yi dan a karrama shi a nuna yana da kima da mutunci ya kamata al'umma su mun fahimta to yana wannan kogon hira sai Allah ta'ala ya fara saukar masa da alqur'ani nan a cikin watan ramadan sannan kuma har Allah ta'ala yake cewa shahrul ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas to wannan daren da aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'ani a cikin sa malamai sun yi sabani dangane da wani dare ne mun gane ibn al-qayyim a cikin bada'u tafsir ya hakaito maganar ibn atiya da yake cewa an fara saukar da alqur'ani ne a lailatin nisfi min sha'ban wai wannan daren an-nisfu min sha'ban kun san arafa wasu ibadoji ma da wasu suke yi an-nisfu sha'ban wanda da yawan su ko kace dukan su ma ba su da tushe daga maki alayhi salatu wasallam to wannan maganar gaskiyar magana duka malaman hadisi sun ce ba ta da inganci ba a cikin watan sha'ban aka fara saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan dinnan da muke ciki a cikin sa aka saukar da alqur'ani mun fahimta kuma abin da zai ba ku mamaki matukar gaske shi ne akwai waɗanda suke ganin cewa a daren 17 ga watan ramadan aka saukar da alqur'ani kuma shi ne daren yau ke mun fahimci wannan suna ganin a daren 17 ga watan ramadan aka fara saukar da alqur'ani wanda ya faɗi wannan magana shi ne ibnu ishaq ya jingira ta zuwa ga al-baqir saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an in kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah ta'ala wa ma anzalna ala abdina kuma kun yi imani da abinda muka saukar ga bawan mu yawmal furqan wace ce yawmal furqan ranar badar yawmal taqal jama'an lokacin da wato rinduna guda biyu suka hadu ita ce ranar badar daman badar kun san a cikin ramadan aka yi kuma a kashe garin gobe kenan 17 ga wata mun fahimta 17 ga wata a wannan rana aka yi yakin badar mun fahimta nan to tunda Allah ta'ala ya ce fi lailatin mubaraka kaga ce ya zama a daren 17 ga watan ramadan mun fahimta nan saboda haka dare ne mai girman gaske to amma ita ma kanta wannan maganar tana da malamai basu karfafe ta ba gaskiya nassan alqur'ani ma bai nuna cewa a cikin a wannan daren aka saukar da alqur'ani kuma a nan gurin akwai jan hankalin da ya kamata mu dan san wani abu wato Allah ta'ala in ya ga dama sai ya yi wani abu na ban mamaki a dare mun fahimta a wani dare ko a wata rana kuma a wata ranar irin wannan kuma sai yi wani abu kuma wanda yake na jarrabawa a wannan dare mun fahimci wannan yanzu misali annabi sallama a 12 ga watan rabi'ul awwal aka a 22 ga watan rabi'ul awwal aka haife shi kuma a 12 ga watan rabi'ul awwal ya rasu ya bar duniya mun fahimta to da haihuwar annabi sallama murna da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da bakin cikin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wanne ne ya kamata a ce an yi bakin cikin ya kamata a yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ma wata musiba ta afka masa to ya tuno cewa na bar duniyan nan babu musibar da ta kai a ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya duniyan nan da annabi sallallahu alaihi wasallama duniyan nan da duk matsalolin nan ba cikin su amma tafi annabi sallallahu alaihi wasallama kaga yadda matsaloli ga su nan kata-kata kuma kowa da rashin kunya ta yake shi ma wai yana son annabi kuma jinginawa annabin ake ta har yanzu kaga da yana nan ai kaga da magana ta kai to yanzu kun ga akwai waɗanda suke ganin cewa saboda wannan aya an saukar da an fara saukar da alqur'ani ne a daren 17 ga watan ramadan kuma sannan gashi an yi yakin badar a 17 ga watan ramadan kuma kun san wannan yaki ne wanda aka samu nasara wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin yakin badar sosai an samu nasara duk wani mushriki wanda ya gallaba annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki aka gama da shi duk aka kashe su sai Abu Jahal suwaye duk ana kashe su mun fahimci wannan to kuma a wannan daren a wannan safiyar kuma aka kashe Sayyidina Ali har ila yau sai sai za ku ga tun daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau dan shi annan suna ta haduwa a guri daya ra shi bakin ciki an kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu mun gane to yanzu da murnar an fara saukar da alqur'ani da murnar an yi badar ko kuma da bakin ciki an kashe sayyidina Ali wanda ya kamata yi to dama dai shi addinin musulunci ba wani addini bane da aka zo ka karata wani biki ko Allah ya jarrabe ka ka zo karata wani tuna wannan bakin cikin duk ba addinin musulunci bane Allah shi ne yake da dama ya abin da ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama komai sai ya yi shi a duk lokacin da ya ga dama mun fahimci wannan to amma waɗanda suke ganin cewa wannan daren an sauka wato an fara saukar da alqur'ani ne a gomar ƙarshe ta watan ramadan kuma ita ce daren da yake na wutiri don Allah ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga Allah ta'ala ma ya gama magana ya saukar da shi fi lailatul qadr lailatul qadr ko to kun ga lailatul qadr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a goma ta ƙarshe yake sama kuma goma ta ƙarshen a wutiri ko dai 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 kuma nassin hadisi ma ya tabbatar da cewa 27 ga watan Ramadan shine lailatul qadr kuma dare ne da ya kamata a ce kowa ya yi fafutuka don ya dace da wannan dare idan Allah ta'ala ya kai mu gobe kaga sai mu zage mu fara magana sosai akan abin da ya shafi waɗannan ayoyi abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana a malai mana addu'a shi
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هدى لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.